sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 26 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
To, Baba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Wani ɗan bindiga sanye da wata riga mai zanen swastika ya kashe mutane 13 ciki har da yara 7 tare da jikata wasu fiye da 20 a wata makaranta a Rasha a yau Litinin kafin ya kashe kansa. ‘Yan ƙasar Iran sun gudanar da zanga-zanga a kan titina kwanaki 9 a jere a jiya Lahadi don nuna adawa da mutuwar masu amini a hannun jami'an tsaron Iran ɗan a farkon wannan watan.
Kanun labaran kenan. To, ko me ake ciki ne a umarnin da wata kotun tarayya ta baiwa kungiyar ASU da ta kawo ƙarshen yajin aiki na watanni 7 da take yi kuma su fara koyarwa?
To, ina ji yanzu hankoro da ita kungiyar ASU ke yi shine ta ɗaukaka ƙara. To, amma ita gwamnati ta san cewa in aka ba da umarni irin wannan, wajibi ne a koma azuzuwa ko da ana tsoron ɗaukaka ƙara da suka yi.
Prime Minister kasar Mali ya cancaki wasu shugabannin kasashe ciki har da Jamhuriyar Niger akan abin da ya kira shishigi a harkokin tsaron Mali da suke yi a jawabinsa da Majalisar Dinkin Duniya.
Irin yanda Mali ta ragargaje, yanda Mali ta lalace, yanda 'yan ta'adda sun kai mu Mali ƙawanya, a yau ƙasar Niger in ba da yake an tashi tsaye ba, wace irin wahala abba mu sha ta Mali?
A kasar Ghana kuma al'umman kasar sun koma amfani da gawayi saboda tsadar iskar gas wanda aka yi wa ƙarin kashi 44 cikin 100 a cikin wannan lokacin. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwan ɗan Adam da Babangida Jibrin zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To, amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine, biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar mahimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni, kuma mun bayyana hakan a fili. Abinda Blinken ya faɗa wa shirin 60 Minutes na gidan talabijin ɗin CBS kenan a wata hira da aka yada a yammacin jiya Lahadi. Blinken ya ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga ƙasar da ta yi amfani da su da ma wasu ƙasashen da dama. Martanin na Amurka na zuwa ne bayan da a makon da ya wuce Putin ya nuna alamar yiwuwar kai harin makaman nukiliya yayin da ya buƙaci ƙarin dakaru 300 su taimaka wa Rasha a yakin da ta kwashe wata 7 tana yi a Ukraine. Wannan kuma na zuwa ne bayan koma bayan da Rasha ta samu a fagen daga, inda dakarun Kiev ke sake kwace yankuna da dama a arewa maso gabashin Ukraine da Rasha ta kwace a farkon yakin. Wani ɗan bindiga sanye da wata riga mai zanen swastika ya kashe mutane 13 ciki har da yara 7 tare da jikata wasu su fiye da 20 a wata makaranta a Rasha a yau Litinin kafin ya kashe kansa, a cewar masu bincike. Har yanzu ba a bayyana wanda ya aikata kisan ba, kuma takamaimai ba a san dalilin harban ba a garin Izhevsk mai tazarar kilomita 970 daga gabashin birnin Moscow. Wani kwamitin binciken Rasha da ke bincike kan manyan laifuffuka ya ce ɗan bindigar ya rufe fuskarsa. Kwamitin ya fitar da wani bidiyo da ya nuna gawar maharan kwance a ƙasa a wani aji da aka hargitsa kujeru da takardun da ke cikinsa. Maharin ya sanya baƙaƙen kaya da riga mai jan zanen swastika, zanen da galibi ake alakantawa da sojojin Nazi. Kwamitin ya ce shida daga cikin mutanen da aka kashe, har da malamai da jami'an tsaro, ya kuma ce cikin mutum 21 da suka jikkata har da yara 14. 'Yan ƙasar Iran sun gudanar da zanga-zanga akan titina kwanaki 9 a jere a jiya Lahadi don nuna adawa da mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sandan Tehran a farkon wannan wata. An kuma gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga matan Iran a sassan duniya a birane kamar Athens, Berlin, Brussels, Istanbul, Madrid, New York, Paris da dai sauransu. Ranar 17 ga watan Satumba ne dai aka fara zanga-zangar a wurin Jana'izar Amini, wata matashiya a shekara 22 'yan kabilar Kurdawa da ta mutu ranar 16 ga watan Satumba a yayin da take tsare a hannun 'yan sanda da ke aiwatar da tsauraran matakai akan kayan da mata ke sanyawa a kasar ta Musulunci. Ranar 13 ga watan Satumba aka kama ta bisa zargin karya tsauraran matakan sanya hijabi na Iran. Yan uwan Amini sun yi zargin cewa an yi mata duka a cikin motar 'yan sandan bayan kama ta da aka yi, inda aka bugi kanta lokuta da yawa. 'Yan sandan dai sun musanta zarge-zargen, inda suka ce Amini ta rasu ne bayan an kai ta asibiti saboda ta samu bugun zuciya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, bayan ta shafe sama da watanni 7 tana yajin aiki a makon da ya gabata, wata kotun tarayya ta umurce kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta Najeriya da su koma bakin aikin su kawo karshen wannan yajin aikin. To ko shin wani hali ake ciki biyo bayan wannan umurnin da kotun ta bayar? Tambaya kenan da naiwa wakilinmu na fadar shugaban kasa Umar Faruk Musa.
To kamar da ka sani, to ranar Laraba da ta wuce ne kotun da ke sauraron koke-koke na ma'aikata ta ba da hukunci cewa malaman jami'o'i na Najeriya da ke yajin aiki a ƙarƙashin hurumin ASU su koma wato azuzuwa su ci gaba da aiki domin koken da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai an saurare ta an yadda cewa ci gaba da yajin aiki da suke yi ba ya kan ka'ida kuma ya saba dokoki na ƙasa na Najeriya. Don haka yanzu an samu wata wasiƙa wadda wani Mista Sam Onazi ya rubuta wa mataimakan shugabannin jami'o'i na Najeriya gaba ɗaya wa a madadin babban sakatare wato Professor Abubakar Rashid na cewar su tabbatar da yau ɗin nan an buɗe azuzuwa ɗalibai su dawo su ci gaba da karatu kamar yadda aka saba, kuma a gaya wa ƙungiyar malamai ta jami'o'i ASU su je yi wannan yajin aiki bisa ga umarnin kotu su shiga su fara koyarwa ɗalibai karatu kamar yadda aka saba.
To tun a makon da ya gabata ne wannan umarnin ya fito, ko shin kana da masani akan wasu jami'o'i sun fara karatu?
A gaskiya tun kafin ma a kai wato ASU kotu a fara wannan shari'ar, makonni biyu ko uku da suka shige an samu jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi da yawansu sun koma makarantu, sun koma azuzuwansu, sun fara karatu kamar yadda aka saba. Amma wannan umarni na gwamnatin tarayyar Najeriya da aka tura wa shugabannin jami'o'i a yau ne aka ce 26 ga watan Satumba a tabbatar cewa ɗalibai sun koma karatu ko malaman jami'o'i sun koma koyarwa azuzuwa kamar yadda aka saba.
To sai dai akwai wasu iyaye lokacin da umarnin kotun nan ya fito sun nuna shakku akan ko malaman za su koma bakin aikin su saboda a baya an samu kotu ta yi irin waɗannan umarnin amma ba su koma ba. To gani yau an kai 26, za iya ce fargaban da iyaye suke yi hakan ya tabbata ne?
To ina ji yanzu hankoro da ita kungiya suke yi shine ta ɗaukaka ƙara. To amma ita gwamnati ta san cewa in aka ba da umarni irin wannan wajibi ne a koma azuzuwa ko da ana sauraron ɗaukaka ƙarar da suka yi. Don haka idan ASU bata koma ba, gwamnati za ta ɗauki wani mataki a kanta domin ta saba umarnin kotu. Kuma 'yan ƙasa da dama ba su tsammanin ASU za su saba umarnin kotu domin sun san abin da wannan ke nufi cewa babu wanda fi karfin dokar kotu da gwamnati tarayya da su 'yan ASU, duk wanda gwamnati ta yi umarni a kotu ta yi umarni a kai dole ana sa ran a yi biyayya. To amma yanzu abin da ake sa ido a gani shin 'yan ASU za su koma aikin ne ko kuwa sai dai an kai su an shiga kafar wando ɗaya da su watakila wanda zai iya kai ga gwamnati ta ce za ta soke kungiyar ta ASU baki ɗaya domin ta zagargaza duk wata manufa ta yi wa dokar ƙasa ƙawanya ko kuma hawan ƙawara.
To a gaida Umar Faruk Musa da wannan bayanin. Ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Ƙwararru masu hasashen yanayi sun ce guguwar Ian ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukaciyar guguwa yayin da take matsowa kusa da ƙasar Cuba. Ana sa ran kuma za ta bi ta Florida nan da kwanaki masu zuwa. An yi hasashen guguwar Ian za ta ƙara ƙarfi cikin sauri ta koma gagarumar guguwa zuwa yammacin yau Litinin. Hukumomi a ƙasar Cuba sun rufe makarantu a lardin Pinar del Rio kuma sun ce za su fara aikin kwashe mutane a yau Litinin. Yayin da aka yi hasashen guguwar Ian za ta yi ƙarfi kafin ta isa yankin yammacin tsibirin a kan hanyarta ta zuwa Florida. An fitar da sanarwa gargaɗi a garuruwan Grand Cayman da lardunan Cuba na Isla de la Juventud, Pinar del Rio da Artemisa. Cibiyar sa ido kan guguwa ta Amurka ta ce guguwar Ian za ta isa yankin yammacin ƙasar Cuba da yammacin yau Litinin ko kuma a safiyar gobe Talata, inda za ta sauka a kusa da manyan gonakin taba na ƙasar da suka yi fice. Ta yi ta koma gagarumar guguwa kafin ta dira Florida zuwa tsakiyar mako. Kafar yaɗa labaran Cuba ta Grama ta ce da safiyar yau Litinin hukumomi za su fara kwashe mutane daga yankunan da ke tattare da haɗarin guguwar a lardin Pinar del Rio da ke yammacin ƙasar. Guguwar Noru ta afkawa arewacin ƙasar Philippines a yau Litinin, inda ta yi sanadiyar kisan masu aikin ceto biyar ta kuma haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki. Lamarin da ya sa a kan tilas jami'ai suka rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati a babban birnin ƙasar da kuma wasu larduna. Guguwa mafi ƙarfi da ta shafi ƙasar a wannan shekarar ta sauka a gabar tekun garin Bordeaux da ke lardin Quezon kafin daren jiya Lahadi. Daga nan ta rage ƙarfi a yayin da ta bi ta yankin Luzon a cikin dare, inda aka kwashe dubban mutane zuwa cibiyoyin tsugunar da jama'a na gaggawa. Wasu dai da ƙarfi aka ɗauke su daga wurin. Gwamna Daniel Fernando na lardin Bulacan da ke arewa da birnin Manila ya ce masu aikin ceto biyar da ke amfani da ƙaramin jirgin ruwa don taimakawa mutanen da ambaliyar ruwa ta ritsa da su, wani bango da ya ruguje ya fada musu, abinda ya sa suka nutse cikin ruwa.
Madalla a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotanninmu. A jamhuriyar Niger wata mahawara ta barke a kasar dangane da wasu kalamai da Prime Minister mai riko na kasar Mali Colonel Abdullahi Maiga yayi a jawabinsa na Majalisar Dinkin Duniya, inda ya cecaki wasu shugabannin kasashe da kuma kungiyoyin kasa da kasa, ciki har da sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, saboda abin da ya kira shishigi da suke yi a sha'anin cikin gida na kasar Malin da nufin biyan bukatar kasar Faransa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulemu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Silence, monsieur le secrétaire général. Votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie.
Batun sojojin Côte d'Ivoire 46 da gwamnatin Mali ta tabke a bisa zarginsu da shiga kasar ba bisa ka'ida ba da matsayin kungiyar Sediyawo da na sakataren Majalisar Dinkin Duniya akan waɗannan dakaru. Da ɗaya ɓangare takun saƙar da ke tsakanin Faransa da Mali, daga cikin abubuwan da Colonel Abdullahi Maiga ya taɓo a wannan jawabi, abinda ya ɗauki hankulan jama'a a nan Nijar. Alhaji Salisu Ahmadu kusa ne a kungiyar Sovol le Niger.
Kishin kasashen mu na Afirka in za mu yi shi a bisa hoyo guda mu raba mu kasa abu ne da ya zamanto na gidanmu ne, musa na gidanmu ne, na kasashen makwabta musa na kasashen makwabta ne, kuma na kasashen wani musa na kasashen wajen ne. Ya kamata duk abin da muke miƙa lissahi muna nazari.
Prime Minister na Mali a wani abin da ke kama da matakin huce takaicin munanan kalaman da ya ce shugaban kasar Niger na jifan gwamnatin Mali da su. Colonel Maiga ya kira Muhammad Bazoum a matsayin bako wanda ba dan Niger ba. Dan majalisar dokokin kasa Kallamu Tari na ganin abin tamkar tabarmar kunya ce ake nadewa da hauka.
Harkan nan ta Mali ba ta da kyau, ta huska tsaro, ta lalace. Abin da suke ta musu cikin shekarun nan biyu ba su yi shi ba, tabbas ne ba su yi shi ba. Najeriya ma da ta sha mana Boko Haram mun hudi. Najeriya ba ta ga matsala ba sai kowane lokaci a ce mana a mu ga jan Mali. Fortan Niger sun taba taya da sojojinsu su zo har cikin Najeriya su kama a kakkaɓe ƴan Boko Haram su tsaya wurin har sai ƴan Najeriya sun zo sun ɗauki garin, sa'an ƴan Nijar sun yi kai baya. ƴan Najeriya su Basir kishi ne, sai ƴan Maliki da kishi.
Prime Minister ya ƙara da cewa gwamnatin riƙon ƙwarya za ta ci gaba da jajircewa domin daidaito da al'amuran tsaro a ƙasar ta Mali, sannan batun gudanar da zaben 2024 ba fashi, saboda haka a daina yi wa ƙasar shigi. To amma a ra'ayin Abba Rafiu ɗan Illela, ƙasashe makwabta na da ta cewa a tafiyar Mali ta yau,
in ba da yake mahukumta na ƙasar Nijar ba sun jajirce irin yadda Mali ta ragargaje, yadda Mali ta lalace, yadda 'yan ta'adda sun kai ma Mali ƙawanya. A yau ƙasar Nijar in ba da yake an tashi tsaye ba, wacce irin wahala a ba mu sha ta Mali? Soji nawa mun kai rasashin wai saboda wanga bala'in na Mali? Dukiya nawa mun kai hasara saboda wannan bala'in na Mali? Kenan shugaban ƙasar Nijar ba san can yin wani bane gare shi, yana ganin abin da yake gani. Shi ne shugaban ƙasa, yana wannan magana a matsayin shi ne na wanda ya san Mali, a matsayin shi na wanda ya ba Mali gudunmuwa.
Ganin yadda yanayin dangantakar Mali da sauran ƙasashe musamman makwabta ke kokarin tabarbarewa, yasa malamai yake kiran akai zuciya nesa.
Muna da ƴancin mu kira ambassador kinsu mu jami'an kunnuwa, muna da ƴancin mu kiro ambassador kinmu wanda Mali mu ce ko mu gida sai an shirya. Ina fatan ka gwamnatin Nijar ya haka ya ba banza a jeh.
A shekarar 2012 ne kasar Mali ta fada cikin yanayin lalacewar tsaro, bayan da kungiyoyin 'yan tawaye da na 'yan ta'adda suka mamaye arewacin kasar, lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya aika dubban sojoji domin tunkarar wannan kalubale. Sai dai yau shekaru kusan 10 har yanzu da sauran aiki, yayin da dubun dubatar 'yan Mali ke gudun hijira a kasashe makwabta, galibin su a Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. A shekarar 2017 ne gwamnatin kasar Ghana ta kudura aniyar tabbatar da ganin cewa fiye da rabin al'umman kasar za su koma amfani da iskar gas wajen dafuwa a cikin gidaje, saboda wato sabanin gawayi kafin shiga shekarar 2030. To sai dai hauhawan farashin kayayyaki da kuma abubuwa da ke faruwa a kasuwannin ɗanyen mai na ƙasa da ƙasa ya sa jama'a sun koma amfani da gawayi a ƙasar. Wakiliyarmu Hawawu Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani.
A shekara ta 2017 ne gwamnatin kasar Ghana ta kudiri aniyar tabbatar da cewa fiye da rabin al'ummar kasar Ghana za su koma amfani da iskar gas wajen dafa abinci sabanin gawayi kafin shiga shekara ta 2030. Sai dai hauhawan farashin kayayyaki da kuma abubuwan da ke faruwa a kasuwannin ɗanyen mai na ƙasa da ƙasa
da faduwar darajar CD shine ya haifar da wannan sadar gas a Ghana.
Masana na ganin gwamnati ba za ta cimma wannan buri ba, ga dai abinda wasu masu amfani da iskar gas waɗanda yanzu suka koma amfani da gawayi ke fadi a Ghana.
Sunana Faruk Muhammad, 6 years ke ga tunda na aure idaki na a tattaba zuwa ta je ta fil gas, tunda muka aure ne ke zuwa je fil gas, amma yanzu mai je fil gas kuma yana da tsada sosai. Sa yanayin kanna gari yake yanzu, na sai gawayi ne ta likita mini abu da ga shi ta sa wuta a dafa abinci ko za a yi batun ruwan zafi ko wani abu duka. Yaran da su yi wanka in ma ana sanni na jin jiki sosai, because daga dai ka fi babban gas a kai yanzu almost 200.
Ni ne Ajaza. Kan lamarin gas da gawayi dai, to na fi amfani, ina amfani da biyun duka saboda yanzu yanda yanayin gas ya yi tsada, da wanda ake sayarwa 50 cedis yanzu ya koma 100. Ya bari yanzu banyan na use gas kawai, na hadawa ne use gas kadan kuma in sa gawayi saboda abu ya yi sauki.
Su kuwa masu sai da gawayi sun nuna jin daɗin su ta yadda kasuwar gawayi ke tashi.
Ni ne Aisha, gagarin ejira gawayi nake sayarwa. Gaskiya da kwanan gari alhamdulillah ana san gawayi, alhamdulillah, wallahi alhamdulillah ana san gawayi. Na Allah dai kafin 50 by ko 60 ne, kafin 3 days in ya juma 4 days ya kare. Yanzu amma da in ka kawo yana juma sannan ya kare, amma yanzu dai ka kawo baba idan kowa na ga kusa ana complain wai gas yayi sara, ba yayi san gas yayi sara, ba yayi san gas, kowa yanzu haka lalle.
Gaskiya ne ni manna sai da gawayin nan, don gawayin na kawowa, ina kawo gawayi lorin da nake doka gas yake yi, sai sa charging nan yana ya cost sosai, amma gawayi dai na ci alhamdulillah na kawo, ana sai ina kawo kaman wani 50 bucks ka 3 days ya kare urun wannan dai alhamdulillah.
Nanaba Osei Tutu Collins, mai sai da iskar gas a Ghana ya ce. Kamar yadda dai muke magana yanzu, kasuwar gas na dada raguwa. Mun rungumi sabuwar hanyar siyar da ita ga masu siye da sayarwa ta yadda za su iya sayan kowane adadi da suke bukata. A da muna sai da metric ton 29,000 zuwa 30,000 a cikin wata daya a duk fadin kasar Ghana, amma yanzu ya ragu zuwa metric ton 16,000 a wata daya. Shi kuwa daraktan cibiyar makamashi ta Brew Hammond a jami'ar KNUST a nan kasar Ghana, Professor Francis Kimosua ya ce, da zarar mutane sun koma yin amfani da gawayi da itace, kuma muna cikin zamani da dajinmu ke bushewa, hakan zai yi tasiri wajen samun sauye-sauye da dama ga ababen shuki da dabbobi da kuma albarkatun daji. An kara farashin iskar gas a kalla kashi 44 cikin 100 a tsakanin watan Julairu da watan Agustan shekara 2022. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, murya da Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a, kiranmu nake bisa dajewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A wannan makon za ku ji tattaunawa da wakilin mu a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya yi da wata daliba da aka so yi wa auren dole amma ta ki yadda sabili da tana so ta ci gaba da karatu. Asali ma tana so ta karanci aikin likita a jami'a. Har ila yau mun ji bakin wasu jami'an hukumar ilimi ta jihar Sokoto game da wannan matsayi da yarinyar ta dauka. Wakilin Muhammad Nasir ya zanta da wannan daliba da kuma yanda hirar tasu ta kasance.
Sunana Asma Adauda Takatu, ina karatu Islamiyya tun ina karama.
Mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun Islamiyya. Me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko?
Abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu. Allah ya sa tun bai primary ba, Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji hudu GDS Takatu.
To ya kin samu karatun boko da yake da girman kike shige shi, baki faro shi tun kasa ba, ya kin samu karatun boko, ki same shi da wuya koko yake gane shi?
Gaskiya da ina dauka tai da wuya, amma yanzu sai na gane shi sauki saboda yadda an ka koya mana aban ga rubuta da karantawa, kuma Allah ya sa muka. Ya
kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so ai miki aure amma kike hison karatun, haka ne?
Haka ne.
To saboda miki zabi karatu bisa ga aure?
Saboda na gano cewa yana da muhimmanci, da ban san muhimmanci ne ba, amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu.
To baki huskanci matsala ba daga kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da kike dauka? Kisa abokai suna cewa ki don Allah samuna wai ta samu miji amma ta ce ita boko za ta yi, baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki?
Ban samu gas.
To a gida fa?
Ko a gida ma.
To yanzu wace shawara zaki bai ga dalibai ire-irenki da waɗannan ma basu kai ke ba?
Yana ba su shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda muhimmancin da kai gare shi.
Ke wani irin muhimmanci kin gani ga karatu?
Yana da muhimmanci sai saboda wanda duk yayi ya karatu bai ɗaya da wanda bai karatu, ko ran abin ga kowane irin al'amari.
Yanzu da yake kina karatun boko, me aku gurinki a nan gaba?
Yana so in zama likita.
Kina da basira kan gehen kimiyya? Ke sa abin da ake kimiyya? An hware muku science da biology, chemistry, physics da sauransu. Kin hware muku su? Biology me yake koyarwa?
Yana koyarwa kan harkar rayuwa.
Chemistry fa?
Chemistry akan harkar magunguna. Physics harkar aune-aune.
Har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin mahukunta game da wannan matsayi da wannan yarinya daliba ta dauka na ci gaba da ilimi a maimakon auren wuri.
Sunana Aminu Bello Danchadi, coordinator na hukumar ilimin manya ta Abuden ga local government.
Malam Danchadi, ya aka yi kuka san da wagga yarinya kuma haku ka taimaka mata ta samu fara cimma gurinta na rayuwa?
Kamar da ka sani, babban aiki wannan ma'aikata shine ta rage dimbin waɗanda ba su samu shiga makaranta ba su mai da su makaranta. Muna amfani da makarantun ne na addini wayanda koda mutum bai bar daya shi ta je makarantar boko ba zai bata je makaranta addini. To ta wannan hanyar muke yin amfani da muke sa musu karatun boko shine hadaka wanda muke kira integration. Ta wannan hanyar ya za a koya ma yaro ya iya karantawa ya rubutawa kuma cikin wata shida ko wata tara. Kuma duk ƙarshen zango muna gudanar da jarabawa. To wurin wannan jarabawa ne muke tantance wa'anda ya dace a ce mun kai su primary school, wasu kuma idan mun kaga hazaka su ta wuce mu kai su primary school sai mu duke su mu kai su secondary school direct tare da hadakar da muke samu da education secretaries na ƙaramin hukumar mulkin da muke aiki.
To wannan yariyar ne kun kalura da ita bayan kai ta makaranta boko
da. Bayan mun kai su makaranta muna abin kira abin da muke cewa follow up muna bi. Gaskiya a kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda hazaƙarta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi hada wata ƙungiya da suka je suka roki mahaifinta don Allah wannan yarinya da abatta ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya. Abata ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagaruma da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu.
Lokacin da mutum aurenta ya taso ta nuna ta yi son karatu ba ta samu matsala da danginta ba ko kuma al'ummar da take zaune cikinsu?
To ka san dole irin yanayi na karkara da yake ciki dole sai an dan samu wasu kalubale. Amma alhamdulillah saboda akwai goyon baya na mahaifinta da iyayenta da ita kan yarinyar to shi yasa matsalolin suka ragu.
Shi ma malamin da ake koyarwa a wannan makarantar ta malam Sa'idu ta Katuku, malam Lawali Sa'idu, ya ce wannan abu da yarinyar ta nuna zai kasance abin alfahari ga makarantar kuma abin koyi ga sauran dalibai.
Sunana Lawali Sa'idu ta Katuku. Wato muna matukar farin ciki sosai da irin wannan. Babu shakka lalle yarinyar nan idan baka hada baki da baki baka mai tabbatar da abin ga inda ka jiya yahi a ce dai an fada ma yarinya Allah ya bata kwazo sosai.
Sunana Lawali na aka ma'azu sakataren ilimi na karamin hukumar mulki ta Bodinga. Alhamdulillahi a wannan gobe da gwamnati kai mun ji dadi ne kwarai wanda an ka taimaka ma yan mata saboda yasa a taimaka musu cigaba da karatunsu. Akwai shiryarruka daban-daban wanda suke ana shirya su cikin makarantun ne musamman ganin cewa ƴaƴa mata sun samu ilimi ingantacce kuma karatun ya dore. Misali akwai wata kungiya na wanda yake akwai shiri da aka yi na machifo mace girl for girls wato wanda shi ma wannan shiri na wanda aka taimaka ma ƴan mata a kanda wayar da su dangane da kula da jikinsu tsafta jikinsu da kuma yanayi na ilimi na yadda suke hulɗayya da jama'a. Alhamdulillah na ji daɗi kwarai.
Masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto sai kuma jami'ar da ta bada umarni Jolly Legal Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi ni abun rainawa.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. To sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato sakonni da kuka aiko mana ba. A don haka za mu je ga labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar muhimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni. Kuma mun bayyana hakan a fili abinda Blinken ya fada wa shirin 60 minutes na gidan talabijin din CBS kenan a wata hira da aka yada da yammacin jiya Lahadi. Wani dan bindiga sanye da riga mai zanen swastika ya kashe mutane 13 ciki har da yara 7 tare da jikata wasu fiye da 20 a wata makaranta a Rasha a yau Litinin kafin ya kashe kansa a cewar masu bincike. Har yanzu dai ba a bayyana wanda ya aikata kisan ba kuma takamaimai ba a san dalilin harban ba a garin Izhevsk mai tazarar kilomita 970 daga gabashin birnin Moscow.
To duka iya abinda zamu kawo muku kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin da Malam Des, wanda shine yau ya jagoranci wato hada wannan shiri. Baba Yakubu Makerin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.